This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da safiya ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Juma'a nan ne Hezbollah ta sha alwashin ci gaba da yakin da take da Isra'ila, kwana guda bayan da dakarun tsaron Isra'ila suka ce sun halaka jagoran Hamas Yahya Sinwar, wanda yake tsaharin ranar 7 ga watan Oktoban bara da ya haddasa yakin da ake yi a Gaza. A ranar Alhamis ne rundunar tsaron Isra'ila ta ce dakarunta ba tare da cikakken sanin inda Sinwar din yake ba suka yi kicibis da shi da wasu mayaka biyu a wani gini da ke kudancin Gaza inda suka bude musu wuta. A nan take ne kuma Isra'ila ta kyautata zaton kisan Sinwar din mai shekaru 61 a duniya. Amma bata samu tabbaci ba sai bayan cikakken binciken da ta gudanar na sa'o'i da ya hada da gwajin kwayoyin halittar shi da hakoransa. Cikin wata sanarwa da aka yada ta kafar talabijin a jiya Juma'a, jagoran Hamas a Gaza Khalil Al-Hayya ya tabbatar da mutuwar Sinwar, inda ya ce Hamas na begen rayuwar da shahidi Yahya Sinwar ya yi, ya bayyana shi a matsayin jajirtacce namijin duniya. Al-Hayya ya ce Sinwar ya sadaukantar da rayuwarsa ga gwagwarmayar neman yanci. A wannan makon ne wani sakon email na barazana kai harin ta'addanci ya kai ga kwashe ɗaruruwan mutane daga wuraren kasuwanci da kafofin yaɗa labarai da ofishin jakadancin ƙasashe a ƙasar Ukraine. Rahotanni sun ce rundunar 'yan sandan ƙasar ta Ukraine sun gudanar da bincike kan gwamman wurare da aka kaikaita da harin da ya haɗa da ofishin muryar Amurka da ke Kyiv da abokiyarta Radio Free Europe da Radio Liberty. 'Yan sanda sun ce ba a gano wata shaidar wani abu mai fashewa ba a yayin binciken da aka gudanar. Ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce kimanin ofisoshin diplomasiya 60 sun samu sakon barazana ta email da ya sa wasu suka dakatar da aikace-aikacensu na wani lokaci. Sakon email din wanda ke dauke da alamar da ke da alaka da wata kungiyar adawa da kafar Telegram a Ukraine ta bayyana sunan wasu yan jaridu su uku da ke bangaren labaran da suka shafi gudanar da bincike na RFERR. A kwanan nan dai yan jaridun suka rawaito yadda sashen leƙen asirin Rasha ya ɗauki wasu mutane aiki domin su kai hari ta cinna wuta a kan wasu motocin jami'an soji. A jiya Juma'a, shugaba Nicolas Maduro na Venezuela ya naɗa wani na hannun daman shi cikin majalisar zartarwa wanda shugaban Amurka Joe Biden ya yi wa afuwa a bara a wani musayar bursunoni biyu bayan tabbacin cewa Venezuela za ta gudanar da ingantaccen zaɓe a shekarar 2024. Maduro ya naɗa Alex Saab, ministan masana'antu da sarrafa kayayyaki a cikin gida, inda ya ɗora mishi alhakin ciyar da tsarin masana'antu a Venezuela gaba bisa tsarin jadawalin da aka tsara da abin da ya kira sabon salon tattalin arziki. Maduro ya sanar da haka ne ta kafar sadarwar Telegram. Saab ya dawo Venezuela a matsayin mai yanci a watan Disamba bayan kasancewa a tsare tun shekarar 2020 lokacin da jami'ai a Cape Verde suka kama shi bisa umarnin Amurka kan laifin safarar kuɗi, wanda masu gabatar da ƙara a Amurka ke mishi lakabi da ɗan koren Maduro. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Ukraine sun ce a ranar Juma'a Rasha ta mai da gawawwakin sojoji 501 zuwa Ukraine. Wannan shi ne mai da gawawwakin yaƙi mafi girma da aka gani tun bayan da Rasha ta kaddamar da cikakkiyar mamaya a watan Fabrairun shekarar 2022. An dai kashe da dama daga cikin sojojin ne a mummunan faɗan da aka gwabza a yankin gabashin Donetsk na ƙasar Ukraine a wajajen birnin Avdiivka. Bayan mummunan batakashin na tsawon lokaci, dakarun Rasha suka ce sun kwace birnin a watan Fabrairu, cewar wata sanarwa da ta fito daga hedikwatar ofishin kula da jinyar bursunonin yaƙi. Hukumomin na Ukraine suka ce jami'an tsaro da ƙwararru a fannin lagwan aikata laifuffuka za su tantance sojojin da aka halaka kafin daga bisani a miƙa su ga iyalansu domin binnewa. Mai da gawawwakin ya zo ne kwanaki biyu bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gabatar da tsare-tsaren shi na fatan kaiwa ga nasara ga shugabannin kungiyar tarayyar Turai da ministocin tsaron kasashen kungiyar tsaro ta NATO. Kawayen Ukraine dai na bayar da goyon baya da ya dace, inda ɗaya daga cikin shugabannin ya ce za a sake amincewa da hakan a watan gobe bayan kammala zaben da za a yi a Amurka. A jiya Juma'a wani jami'in Majalisar Dinkin Duniya ya zargi dakarun tsaron Isra'ila bisa yawan kaikaitar jami'an tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da ke kan iyaka da aka shata ta wucin gadi tsakanin Isra'ila da Lebanon. Mai magana da yan rundunar jami'an tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya, Andrea Tenanti, ya shaidawa yan jarida a Geneva daga Beirut cewa an sha kaikaitar su da hare-hare da dama kuma da ganga. Yace an kai hari kan na'urorin sadarwar su da ke dab da inda jami'an tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya suka fake.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Ai shine abu na fari ai da zan tambaya ai gaugawa kawai kike yi ai dole ne wannan
zo gana da baki na sanyin nan
to magani goma da goma dan kin san ko bayan magani yunwa kuma tana an ce magani ce ita kanta a jiki
zo gana da baki na sanyin da ba wasa ba
injin yana dan yaji yaji
to sai yanda dai ka san in ka je kasuwar sanyin nan kofin nan da suke yi
to gaskiya ne to a takeice malama Grace can inda kike dan yi bulagurin nan ban sani me kika dubo ko kuma kika leko masu saurari da wata kila zaki ba su tsaraba
to na sanyin nan wato makonin nan din da baka ji ni ba ko ba isa ne ba bana dai nan DC Maryland bana nan amma babban kasar nan ba
to
Texas na tafi kuma ka san jihar Texas ake bayanin cewa na farko dai tana daya daga cikin manyan jihohin Amurka biyar ana batun cewa ita jihar Texas din nan girman ta kada yafi
wasu kasashe da yawa
yawa har da Najeriya a ciki
to
to na sanyin na kana cikin jiha daya in zaka tafi daga wani gari zuwa wani gari a cikin jiha daya zaka tafiya a cikin mota awa 7 ai ka san ba karamin gari ake magana ba ba karamin gari ake magana ba
gaskiya
to ni yara na guda biyu suna jihar Texas ina amma garuruwa daban-daban
wato dai a takeice dai yan jikoki da kika je kika dan shafa kanin su kika da
ashe ka gane to akwai wani abin da ya bani mamaki da ya burge ni dai zan ce na daya akwai wani gidan mai da ya suna shi a jihar Texas dan waɗansu sukan tafi ma musamman domin su je su ga abubuwa na tarihi ko kuma waɗanda suka fice nan dai ka san gidan mai kowane gidan mai ko a gida ina tsammani suna da kowane gidan mai nan yana da dan shago da za a je a yance fa na ƙananan abubuwa to shi wannan gidan man na sanyin na inda dai na tsaya kan hanyar tsakanin Dallas zuwa Austin wanda gidan man da na shiga ɗaya daga cikin wannan gidan man dai na wannan kamfanin yana da bututu wato gidaje ka san kowanne na za a saka wurin shan mai ɗaya hagu da dama haka to yana da irin shi fiye da 25 jeri wato gidan mai wato motoci 50 za su iya shan mai a lokaci ɗaya yana da wurin wankin motoci har wurin kashe gobara kana kuma shagon nashi komi da ko duk abin da kake tunani zaka nema kama daga tukunyar tuwo kofin shan mai komi da komi
babban kasuwa kenan
kuma an yi shi da tambarin wannan kamfani na sayina kana kuma wani abin da ya burge ni a cikin Austin din shine kamar yadda muke yin a gida da katanga ko to suna su ba wai katanga irin tamu katanga ta rufe abin nan ba amma galibin gidajen da zaka tafi dai gidan mutum kanshi banda waɗanda ake na haya din nan da ake kira apartment anan in dai gida ne kowa sai ka zo ka ga an sa wata yar waya ko kuma zan ce in ce gate kenan kofar shigan nan da na'uran da an saka su kamera da ko ina daga can inda suke suna ganin wanda ya shigo suna sai an baka lambobin da zaka saka a gate kafin ka shiga dana to ya bani mamaki nace to me suke gudu ne daga su to wannan abu ya ban mamaki
gaskiya duk tsaro saboda tsaro malama gari saboda tsaro
kai to dole ne ba mamaki nace ga mutan waɗansu suna hana mutane bacci amma to
akwai wani da suke tsura ko ne da aka ce mai ake kira Kasimu Reta shi suke maguru dan kisan mugun mutum ne Kasimu Reta shi ne sa so kuma da kake ga dole su bi a hankali su koma take
gaskiya na samu ilimi to na kuma da fatan an same ku lafiya na sanyin na
to masha Allah to muna godiya kwarai malama Grace da fatan Allah ya huta gajiya
yau dai mun da jin wakokin nan an san yau an tuna mana baya
wato malama kin san wato dan karuna cikin mawakan da suka yi shahara sosai a kasar Hausa kin san a lokacin da babu irin waɗannan kada-kadan na zamani da sauransu amma dai
haka
a wannan lokaci wato duk inda aka ce waka dan bayro ai ke sai da daga cikin shahararrun mawaka
kuma lokacin yana wakoki masu ma'ana
sosai
an zauna ana nazari kwarai kafin a rubuta su da kuma haka haka to na san yana yau kana ana aure raki
malama Grace lalle yau muna da aure raki da za a yi a yau da kuma rana ita yau in Allah ya kama ne da farko dai bari mu taya murna daga filin Abariya Huce na sashi Hausa na muryar Amurka zuwa ga iyalan sarkin jirgin sarkin musulmi a jihar Sokoto da kuma marigayi Alhaji Abubakar Kwando na sarkin musulmi bisa ga auren ƴaƴansu da za a yi a yau Asabar din nan Uzairu Yusuf Marafa sarkin jirgi da amaryarsa Fatima Buhari Umar kamar yadda muka ce za a daura auren ne a gidan marigayi Alhaji Abubakar Kwando sarkin musulmi dake unguwar Gidadawa yar gabas a yau Asabar din nan 19 ga watan Oktoba shekara ta 2024 da karfe 11 na rana ko na safe za a ce bayan wannan kuma za a yi wanke ango a gidan Alhaji Tukur Abubakar sarkin jirgin sarkin musulmi a yau din nan shi kuma da karfe 8 na dare din Allah ya kai mu tare da fatan Allah ya albarkaci wannan aure kuma ba su zuriya daye ba to amma kuma zuwa kuma in Allah ya yarda wato bari mu wato isar da sakon fata alkhairi zuwa ga iyalan ambasada Dr. Aminu Abubakar Gwandu da Alhaji Sharif Modu bisa ga su kuma kaunar auren ƴaƴansa da za a yi Halima Aminu Abubakar da kuma Muhammad Sharif Modu shi kuma za a yi shi ne rana ita in Allah ya kai mana wato ranar Asabar kenan 26 ga watan Oktoba shekara ta 2024 da karfe 10 na safe a wato unguwar Shuwawuri 3 layout kusa ga 7 division a kan titin bypass a birnin Maiduguri na jihar Borno sai kuma daya ke munar zuwa ga iyalan malam Bala Zubairu da marigayi Alhaji Muhammadu Dan Kumbo su kuma bisa ga auren ƴaƴansu Ruqayya Bala Zubairu da kuma Aliyu Muhammad Dan Kumbo shi kuma wanda za a yi shi ma a jibi ranar itin Allah kan ranar Asabar 26 ga watan Oktoba da misalin karfe 1:30 na rana a masallacin Juma'a na Sultan Bello dake birnin Kaduna da fatan Allah ya albarkaci waɗannan auren da ke kuma Allah ya bada zuriya tayyiba saliha
amin Allah ya sa an yi a dace muta karaba ko
to a nan gaskiya takalmin kaza ba
aka to da san yana da yake ni nayi balaguro yau jamhuriyar Niger zan yi da zango
gaskiya
ba zan shigo Nigeria ba sam
na'am
wato bari shiga jamhuriyar Niger in sada zumunci a gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Yakubu mai aski Badaraka jihar da magaran jamhuriyar Niger sai Yusuf Kasim Badaraka da Yusuf Dodo MK Badaraka da Yusuf Andi da Yusuf Wulizi sai Rabe mai shayi Badaraka da Buhari Alhaji Sale da Laminu Yalo Allah sa Yalo ne ko kuma Yalo ne da Sanusi Madatai sai Tasiu Ingwal Tudu da Badamasi dan Dumumuge sai Mamman Sani Dauda da Sani Dao Alaska da Babaye Gambo da Babaye Sili da Babaye Lifi dalle akwai takwarori fa a da magaran sai Usman Maidala Bosheri da Abahilu Masedu ka san yadda ake rubutu daban yadda ake faɗi shi a Faransanci daban to Allah ya sa masu sunayen nan yayi kama da abin da ya kamata a ce sai Mahmadu Nura Abubakar Salihu da fatar an tashi lafiya
to amin summa amin malama Grace to daga jamhuriyar ta Niger malama Grace bari mu dan yi wasu makwabtan ita ƙasar ta jamhuriyar Niger a Najeriya inda za mu gaida dan Asabe mai fata Yauri a jihar Kebbi Najeriya da kuma malam Angu malamin makaranta Yauri, sai Aminu dan inda mai nika Gandu a jihar Sokoto da kuma Usman Dallo Bunkari a jihar Sokoto da Abdul Qadir Sarkin Huruni a jihar Sokoto, sai kuma Aminu ya una bayan UDA a jihar Sokoto da Ahmad Afansi Bajoga da Mansur Babawo na fada da Naziru Sa'id Abba Zadawa da Adamu Jumba Madara da Abubakar Kawu Gingir da malam-malam mai zanen hula gololo da tukur harka da jau da Alhaji Hassan mai waya kan giwa da Sani mai langilangi a wuri da Bashir Muhammad dan inna Kaskadisau da kuma Sani Muhammad Chindu da ke Bauchi a Najeriya da kuma Yahaya Dannu Azari da fatan dukkansu za su yi karshen mako lafiya. Amma malama Garis, bari mu ba da cigiyar wasu mutane wasu dakarawa ne guda biyu. A Sokoto muna cewa dakarawa, wasu bangare ana cewa dakarkari. Dakarawa ne guda biyu. Wato yau shekara kusan nawa ba mu ji duriyarsu ba. Ana maganar na'am, ana maganar Sule Walgutu da kuma Nasiru Shindi. Mun samu labarin cewa Sule Walgutu kaman ma'aikacin jinya ne a wata asibiti a nan jihar Kebbi, wato a ƙasar Zuru. Shi kuma Nasiru Shindi an ce kamar yana cikin harkar abin da ake cewa fashin harkar dinke-dinken tufafi. To muna dai ba da cigiyar waɗannan bayan Allah, amma dai muna fata suna cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali da wadata da su da iyalansu.
Ba ɓacewa kuka yi ba, sada zumunci ake so a yi.
Shi ya fito kai gano magana a kai kai ce, amma su sun san abin da ake nufi a yi.
Ba ɓacewa kuka yi ba. Wai wato shi ne ake cewa wai a Turanci wai out of sight is not out of mind, ko?
Haka ne, kwarai da gaske. Ana tuna suna a zuci, kwarai da gaske. Ana tuna suna a cikin zuci, kwarai da gaske.
Ma da lito da fata za mu ji daga gare su nan ba da dadewa ba.
Gaskiya haka ne, haka ne.
Kan magabata da babana ita babam shi kasan shi babam yana da akwai bandariya kwarai-kwarai inda ce wannan zamanin ne da zai shigo a bare huce labari na taba bada wannan labarin da labari ya taba bamu da cewa kasuwar huntuwa ce wanda ya san tashar huntuwa ban dai san yanzu ba amma ainihin tashar huntuwan da na sani akan hanya take tsakani zaka tafi mallin fashi akan hanya take to kuma ka san ita akwai tashar nan kuma tana hada da kasuwa to ranar kasuwa sai wani ba kauye ya zo irin ya sai da yan tumakin shi ya kunshi kudin shi ashe lokacin da yake duk cinikin nan wani barawo na kallon shi to ya gama cinikin shi ya sa kudin shi a aljihu yawwa sai barawo yan sane ba ga sai yawwa
kice Kasimu Rita yana da nika faɗa miki shine dushi
Kasimu Rita ya biyo shi yana kallon mu kauye kenan sai shine barawo yaje ya yanke mishi abu ya kwashe kuɗi
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Creation da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.